بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم مهدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون.
ما لن يسي سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وأن سورة أن أمتيت لسونا سورة الأنبياء سورة تكي مغانا أكن النباوة domin ta ambaci annabawa ga sunan jere a jere daga wannan sai wannan kamar yadda muke fata Allah subhanahu wataala ya nuna mana ainihin a cikin karatu din yace wahiya mi'atun wa ihda aw ithnata asharata aya aya 111 ko kuma 12 wato ainihin wajen kufiyun aya 112 ce قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم تو نان ايا تي ا وجن كوفيون تو اما دو ان اتفاقي دسو ا وجن سوران ايوي شي يسا يكي تيوا واتو اينفين ايا 111 كو 12 وموضوعها الرئيسي ببان ابيندا تكي كارنتروا بيان ان مله الانبياء بياني اكن تيوا الدينن النباوا كلهم dukkan su millatun wahidatun addinin annabawa addini ne guda daya inna hadhihi ummatukum ummatan wahida kamar yadda zamu zo wa annahum mubtaluna kuma su annabawa ababan jarraba ne babu annabin da Allah ya aban kasa face sai da ya jarrabe shi bi anwa'il ibtila da kallolin jarabawoyi kala kala يا ذو احاديث اكثر الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل وند الله يفي جرباوا ا رايوا سوني انباوا سنن باين الله نقري سنن كووا ديدي قرجي ديدي روانسا يا ايمانك يا جرباوا ده الله سبحانه وتعالى زيما وني متون saboda imanin sa yana da karfi Allah sai masa jarabawa ya ci jarabawar wanda idan an raba mutum 1000 akai ma kowanne kashi ɗaya za su iya ridda shi yasa wani hadisi yake cewa Allah yana jarraban mutum idan ya zama akwai tsauri a cikin imanin sa imani ne mai karfi to shikenan sai jarabawa ta zama alkhairi ya zama ainihin ya ci nasara din fayatani Allahu bi ra'ayatihim saboda haka sai Allah yake kulawa da lura da su fitilkal ahwal da wa'a a cikin wayannan halaye din ya zo a hadisin bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa banu isra'il wal kafi wa maryam wa taha wal anbiya min al itaqil awwal wa hunna min at tiladi yace suratu bani isra'il irje subhanallazi asra da kahfi da maryam da taha da anbiya yace sunna daga cikin sururi na farko farko ma'ana wanda akai wahayin su farko farkon wahayi kuma sunna daga cikin sururi masu daraja da matsayi a wajen Allah subhanahu wataala da irin wannan hadisan ne wasu suke cewa ashe kenan tartibin sururi ma tauqifi ne domin gashi manzo Allah ya ambace su a jere ya ce banu isra'il wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya kuma haka suke ainihin yanzu haka a jere wata mas'ala ce wannan mai zaman kanta ba ita muke magana akai ba to sai Allah subhanahu wataala ya ce iqtaraba lin nasi ay qaruba lin nasi ya kusa ga mutane yace ay kullun nas dukan mutane hisabuhum shine yi musu hisabi yawmal qiyama ran tashin alqiyama wahum fi ghaflatin alhali su suna cikin rafkana anhu daga wannan hisabi da ya kusato mu'riduna suna masu kauda kai anit ta'ahubi daga barin yin shiri da kintsi lahu ga wannan hisabi da zai zo bil imani ta hanyar imani. Akwai wani sahabi Amir ibn Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu, wani balarabe kauye yazo wajen sa sai yi masa kikkiawar sauka ya kyautata masa wata bukata ta kawo shi sai je ya kai shi wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fadi bukatar da yake da ita na a yanka masa kasa a bangaren sa. To saboda haka sai manzon Allah sallam ya bashi aka fada masa daga iyakar waje kaza zuwa waje kaza an bashi. To sakamakon alkhairin da Amir ibn Rabi'a yi masa sai ya zo yake cewa kaji wato abin arziki da gata da kyauta da manzon Allah ya yi mun, saboda haka ka zo mu je in yanka maka nema wani bangaren da ko da bayan ka mutu ma jikokinka ba za su yi talauci ba. Sai ya ce ina, ya ce ai wata sura ta sauka wadda ta kidima mu ga baki daya. Ya ce wacce ce? Sai ya karanta masa wannan ayar ikita rabalin nasu hisabuhum, ya kusa ga mutane hisabinsu da binciken ayyukansu. Wani ya ce to ai alkiyama din nan fa ba mamaki ai shekaru ɗaruruwa, to je kama za a yi dubunnai, kai kuma mai rage maka. Hadithi ya ce man mata faqad qamat qiyamatuhu, wanda duk ya mutu to shi tasa alkiyama ta tsaya. Ma'ana an riga an rufe akawun ɗinsa, shi kenan magana ta ƙare. Kayi daidai kayi daidai, bakai daidai bakai daidai ba. To ashe kenan wannan yana nuna cewa lallai hisabin ya kusa, domin daga ranan ɗaukar ran mutum zai gane daidai ɗinsa ko kuransa. Ashe kenan bincike ya riga ya kusata. Ku duba wannan magana da muke fa an faɗe ta sama da shekara 1400. Iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar, al-qiyama ta kusa wata ya tsage. Wama amru sa'ati illa kalamhi al-basar aw huwa aqrab innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Duk wannan ayoyin suna nuna kusacin al-qiyama. To Allah subhanahu wata'ala yake cewa binciken ayyukan mutane ya kusa, amma su sun nausa a cikin sha'anin su na rayuwa, sun riga sun kauda kai. Ga irin abin da yake nuna haka, yace ma yatihim min dhikrin min rabbihim, babu wani wato ainifin wa'azi da gargadi da zai zo musu daga ubangijin su muhdathin, wanda yake saban sauka da dumidumin sa. Ai jadidun nuzuluhu, wato sabo ne saukar da shi. Ai lafzu kitabin munazzal, lafazin shi wannan littafi da ake saukarwa. Abinda ake nunawa a fakaice, duk abinda ya zo da dumidumin sa to ba a jirkita shi ba, ba a bata shi ba. Qur'anin nan da dumidumin sa ya zo masu kai tsaye daga Allah subhanahu wataala zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Amma illastama'uhu wa hum yal'abun, face sai sun saurare shi suna wargi suna wasanni. Kenan da a ce ma Qur'anin ya samu tsawon shekaru ɗaruruwa dubunnai, sai ya cewa anya ko yadda aka saukar da shi din yake, muna jin tsoron fakila an jirkita wasu abubuwan ko an ƙara wasu ko an zara wayansu. To amma da dumidumin sa yadda ya zo, shi ne Allah yake cewa muhdathin, wanda yake da dumidumin sa sabuwar saukarwa. Illastama'uhu, face sai sun ji shi. Wahum yal'abun, alhali suna wasa. Ay yastahzi'un, wato ainifin suna yin izgili. Lokacin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yake ya karanta inna shajaratal zaqum ta'amul athim, sai ɗaya daga cikin mushrikan Qurayshawa, ina jin ko Abu Jahal ko wani daga cikin kangararrun su fitsararru, sai ya zo da tukui da wani abu yana taunawa, yana taunawa yana haɗewa, yace in bamu san wani zaqum ba sai wannan abin da zamu dandana mu ci mu haɗe. To yanzu yana can yana dandana, ko shakku babu, tunda ya mutu yana arne magaucin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Kenan ashe sun maida Qur'ani abun wasa, abun raha, ba abun ai imani da shi ba. Allah yace lahiyatan qulubuhum, wato zuciyarsu ta zama rabkananniya shine gafilatul qulubuhum halin kasancewar zukatansu rabkanannu ne amma anahu daga barin ma'anar da qur'ani yazo da ita ba sa la'akari da ita wa asarrun najwa kuma ya zama sun boye gani da tattaunawa ayil kalam wato sun boye magana wattashawur da kuma shawarwari fistin baqi a cikin tsamo da binciko ma yahdimuna bihi ma atahum wato na rusa abinda yazo masu min dhikrin na ainifin dhikri ma'ana suna ta tattaunawa suna ganin me ya kamata su yi na bata qur'ani da rusa abinda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yazo da shi wa idhari fasadihi lin nasi da kuma bayyanar da bacin sa ga mutane a matan gabaki daya suwa suke wannan tattaunawa alladhina zalamu suni adh-dhalimai malaka sai badalun min wawi wa asarrun najwa kusan abinda yafi shahara a larabci ba a jam'i na fa'ili biyu to amma anan sai a kawo fa'ili guda biyu wa asarru wannan wawun din damiri ne babani al-sukun fi mahallin raf'in al-fa'iliyya to shi ma alladhina zalamu din fa'ili ne sai wasu malamai suka ce an kawo wannan akan lugan wa'in su larabawa da suke cewa akaluni albaragif ba akalani ba inda ba qur'ani bane ba ka ita wa asarran najwal ladhina zalamu kenan alladhina zalamu shine fa'ili amma nan sai aka kawo ainihin fa'ili guda biyu sai wasu malamai suka ce alladhina shine badal na shi wancan wawun din wa qalu sai suka ce hal hadha ya wannan ai ba komai bane ba ba kowa bane ba sai nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa basharun mithlukum face mutun ne kwatankwacin ku fama ya'ti bihi sihrun abinda kuma yazo da shi sihiri ne to in ku sihiri ne afata atuna sihira ku yanzu kwa zai ke wa sihiri tattabi'una hu ku bishi wa antum tubsiruna alhali kuna gani ta'lamun annahu sihir da hankalin ku ai muku wayo to wannan ayar kar mu ga kamanta ci karo yanzu su suna cewa hal hadha illa basharun mithlukum ai manzo sallam ba kowa bane ba face namiji ne kaman ku a can Allah yana cewa qul inna ma ana basharun mithlukum mun fada tafsirin mu na bara na karshen suratul kahf ita mithliya ba za ta zamo min jami'il awjuh ba mithliya kwatan kwaci yanzu idan aka ce ai wane kamar wane yake kirin ta kowace fuska tsawon su daya shekarun su daya arzukin su daya halin su iri daya komai nasu iri daya a su mithliyar da suke magana suna ganin manzon sallam bai dara kowane dan adam ba dan adam ne irin kowa bai dara kowa komai ba su shine abin da suke nufi mithliyar da Allah subhanahu wataala ya tabbatar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jinsi ne na ɗan adam ba aljani ko mala'ika ba kuma yana da faɗi tashi irin na ɗan adam manzo sallam yayi aure ya haifi yaya kaman yana sauran ɗan adam za su yi aure su haifi yaya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai ci abinci ya sha abin sha irin yadda ɗan adam sukan yi manzo sallam yakan gaji idan yayi wani aiki kaman yanda mutane za su iya gajiya manzo sallam zai yi bacci ya tashi kaman yanda ɗan adam sukan yi bacci su tashi wani abu zai iya faranta masa ga alamin farin ciki a fuskar sa kaman yanda wasu ƴan adam za su yi wani abu zai iya bata masa ya ga alamin bacin rai a ransa kaman yanda sauran ƴan adam haka yake kasancewa a wajen su to wannan kuma shi ne cewa shi da kowa sun zama kan doki a kunnan doki abadan mun fada tun aba a wannan munasaba cewa duk wani khasa'is ke bance da zaka samu Allah yakan yi ma dan adam to zo zaka samu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya dunkule masa wannan abun gabaki ɗayan sa ga al'ada da wahala ka samu mutumin da zaka ce ya hada ga kyauta ga sakin fuska ga hakuri ga jaruntaka ga cika alƙawari ga gaskiya ga rikon amana don Allah ya zo ka san da ya hada wannan galibi in ka samu mutum wanda yake mai kyauta da hakuri sai ka samu matsoraci ne rago ne ko in ka same shi mai karfin hali da jajircewa sai ka same shi marowaci ne to amma manzon sallam Allah ya hada masa komai kyauta ba a kai kamar shi ba hakuri ba a kai kamar sa ba kyawun diri ba a kai kamar sa ba to sannan duk ga makoma yanzu ka iya ganin wani anan a matsayin sana wato ainifin ko malami ko mai sarauta ko mai kudi ko talaka ka ga shi yana sakin fuska a ko ina gun mutane kowa ana ta faran faran amma a gida in ya shiga yanda ka san azra'ilu ya shiga yana shiga gida mata a kauda wannan gashi nan yara duk su boye to amma manzon sallam ya fi kowa sakin fuska a gidansa yati khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli to ka iya samun wanda yake mutumin kirkin waje mutumin banzan cikin gida ko mutumin kirkin cikin gida mugun waje to amma manzon Allah ba masa katsinke duk wata kamala da Allah zai ba dan adam to shi manzon sallam a wannan wurin ya tsallake kowa to shikenan da aka ce mithlukum wa innama ana basharun mithlukum ashay irin waccan mithliyar da Allah ya tabbatar ba ita ce wannan su mushrikan qurayshawa ainifin suke fada ba yanzu akwai lokacin da manzo sallam yake bayani cewa ɗan wuta idan ya zamo ainifin mu'minai irin wanda suka mutu musulmin da suka mutu da imani wanda Allah ya rubuta ba za su dawoma a cikin wuta ba wuta za ta ainifin kone su ta kone su ta kone su idan aka fitar da su akai su bakin ruwa su je a sayi wanka sai manzo sallam yake cewa ya kwatanta wani tsiri yace sai kaga yadda ka san tsiri kaza yana fitowa har wani daga cikin sahabbai yace kai yace ma'aikin Allah kaman ya rayu bakin kogi to sai ga manzo sallam yana bada labarin rayuwa ta mutanen sahara ya bada labarin mutane na wajen kogi ya bada labarin mutane mafarauta ya bada labarin mutane makiyaya duk wani dangin sana idan manzo Allah yana misalta mutanen wannan bangaren sai ka ce wannan rayuwa ce manzon Allah yi idan ka zo fagen fama duniya bata taba ganin wanda ya iya shirye fulanin din yaki irin manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk wani irin shirin yaki da duniya za ta yi a yanzu wallahi bata kwalkwale ta kai karshen wanda manzon Allah ke tsarawa ba to sannan duk aje wannan ka dauko ayyukan da manzon Allah yake a rayuwa aiki yanzu ka zo ka raba aiki 100 ka raba mutum 100 aikin manzon Allah kowane a ce kuma yayi tip tip dole sai dai jinjina bari in kawo maka misali yanzu ka zo ka samu ka ce limami na sallah 5 a ce yayi shekara 23 yana limanci sai so 1 ne bai limancin sallah ba a jinjina masa ko ba a jinjina masa ba so ɗaya ne shi ma a halin rashin lafiya aka samu manzon sallam ya ce Abubakar ya sallah wannan abin da ya shafi limancin sallah khams salawat sannan a juma'a sai dai in halin tafiya amma a ce manzon Allah na gari ba a taba ran da bai sallah juma'a ba ga ya min limamin juma'a da zaka ce yayi shekara 23 kullun shi ke limancin juma'a ba misal to a je maganar limanci manzon sallam kuma shine malamin makaranta mai darasi a je wannan manzon Allah kuma shine alƙali duk wani matsala ta abin da ya shafi auratayya zamantakewa kasuwanci manzo Allah shi zai zo ya warware shi ne alƙali a je wannan kuma shi ne likita duk wani abin da ya shafi harkoki na kiwon lafiya manzo Allah zai faɗi idan an yi kaza zai sababa cuta kaza cuta kaza cuta kaza kaza da kaza shi ne maganinta sannan kuma a je wannan ka zo harka a ce harkar yaƙi manzo Allah shi ne komandan yaƙi duk inda za a je manzon Allah shine kan gaba alfadari yake hawa saboda jaruntaka baya hawan doki doki da idan wuta ta yi wuta zai dawo baya alfadari idan wuta ta yi wuta sai dai a mutu to shi manzon Allah yake hawa in zai je yaki to dan Allah faɗan min wanda ka sani yanzu a Najeriya limamin juma'a ne bai taɓa fashin limanci juma'a ba limamin khams salawat bai taɓa fashin limanci ba sannan kuma komandan yaki ne kuma malamin makaranta ne sannan kuma ainifin zai bi kasuwa manzo Allah kasanni yake bi ya ga me yake gudana manzo Allah ya zo ya ga wani ya kawo abincin sayarwa ko shi irko wani abu ya luma hannunsa a ciki gashi ya bushe a sama sai manzo Allah ya ji danshi yace me ya faru haka yace ya rasulullah asabahu as-sama ai ruwa ne ya same shi sai ce to me yasa baka maida shi mai danshin a sama ba man gashana fa laysa minna to manzo Allah ta kasuwa sai ya biya ya gami ake ciki komai ya tafi da kyau ko bai tafi da kyau ba to yanzu duk ka dauko irin wannan ayyukan kararraba kowanne ka ba mutum daya yanzu ka ce ga alkali ka ba shekara 23 yana alkalanci ba cin hanci ba ainifin korar kara saboda suwa da suka kawo ta ba wannan shekara 23 ana adalci ba dole a jinjina masa ba dole a jinjina masa to manzo Allah shine alkalin sannan duk aje wannan kuma ka koma ayyukansa na cikin gida irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gudanar da gidansa ba magidancin da isa yi wannan to sannan idan ka zo maganan biyan bukatun iyali manzo Allah kan yi dawafi ga matansa gaba ɗaya a dare ɗaya waye isa to kawai wannan zai nuna maka annabtaka da gaskiyan manzanci da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama duk abinda zaka iya rarrabawa na ayyukan sa ka rabawa mutum 100 kowa ya komai tip tip to manzon Allah duk shi yake dunkulya shi yake komai kuma komai ya tafi da kyau sallallahu ta'ala alaihi wasallama saboda haka suke ta afata a tunan sihira ku yanzu ainifin za ku iya zai kema sihiri ku zo ma dabo kuna gani kuna da hankali ai muku wayo Allah subhanahu wataala sai ya ce
qala rabbi ya'lamu alqawla fis samaa'i wal ardi wa huwa as-sami'ul 'alim bal qalu adghaathu ahlamin bal iftaraahu bal huwa sha'ir فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ
الله سبحانه وتعالى ya ci gaba da hikaito mana wato abin da yake faruwa a wajen kafiran Qurayshawa da suke fada ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko yake fada musu yace wato qala rasul shi mai tafsiri ana yake ta laqad qala rasul ala za'amihi su kafiran quraisha suna cewa manzo ya fada a bisa riyawarsa wai yana cewa rabbi ya alamul qawla fis sama'i wal ardi ubangiji na shi ya san zancen da ake fada a cikin sammai da kasai wa huwa sami'u kuma shi mai fada ne limana qulu ga abinda muke fada sannan al-alimu masani ne bihi dangane da shi sai mai tafsiri yace fa huwa dakhilun fi najwahum wannan yana daga cikin tattaunawar da kafiran quraishawa suke yi wa hakauhu anir rasul kuma suka hikaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istihza'an domin izgili wa adami ridahum bihi da kuma rashin gamsuwarsu da wannan abun wa fi qira'atin qul rabbi bar shatbi yana ta wa qul qala an shuhudin wa akhiruha ala saboda haka malam Hafsu da Hamza da Kisa'i wa qul qala an saboda muna da qul guda biyu wannan ko qala rabbi hukum bil haqq qur rabbi hukum bil haqq yace wa qul qala an shuhudin da malam Hafsu da malam Hamza da Kisa'i sun ce qala anan wa akhiruha ala na karshen sura kuma Hafsu shi kadai ya fadi wannan to kenan in an dauki qul bi sigatil amr da siga fi'il amr ai qul ayyuhar rasul ka fada ya kai wannan manzo mai tarin daraja lil mustahzi'ina ga masu izgili ai awlil munkirina ko ga masu musu likaunika basharar rasula wai dan kasancewarka ainifin dan adam ne manzo wai ta shawaruna sirran kuma suke yin shawara a boye fi ibtalil haqqi a cikin sha'anin kokarin bata gaskiya to ka fada musu cewa rabbi ya alamul qaula Allah subhanahu wataala shine ya san magana fis sama'i da ake fada a cikin sammai wal ardi da wacce ake fada a ban kasa wa huwa as-sami'ul alim kuma shine mai yawan ji lima asarruhu ga abinda suka boye al-alimu bihi kuma ainifin shine masani ne dangane da shi kenan wannan abubuwa da suke fada a boye ka fada musu cewa Allah ya ji abinda suka fada ya ji abinda suka tattauna babu abinda zai boyu gare shi wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhati sudur ala ya'lamu man khalaqa huwa al-latiful khabir wanda yi halitta kuma shine mai zurfin sani a ce bai san wannan halittan ba. Wace aya da na faɗa malaman tafsiri suke cewa Qurayshawa idan suka zo suka yi meeting sai Allah ya fallasa ya faɗa wa manzon Allah ga abin da suka ce, sai su ji manzon Allah ya faɗa suka ce kai kun ga Ubangijin sa faji yake a yi ƙasa-ƙasa yanda Ubangijin nasa ma ba zai ji ba. Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi. Imana saboda haka Allah ke cewa bal ba haka lamarin yake ba. Mai tafsiri ce lilintiqal, wannan bal domin ciratuwa ne min gardil ila akhar, daga wata bukata zuwa ga wata. Fil mawdu'i thalatha, a cikin wannan wurare guda uku da suke a jere. Qalu, sun faɗa fi ma atabihi, wato a cikin manzon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Min dhikrin, na ainihin ambaton Allah shine alqur'ani. Suka ce huwa adghafu ahlamin, yau ai abinda manzon Allah ya zo da shi cakuɗe-cakuɗen mafarki ne, yayayen mafarki ne, kawai mafarki ne yayi. Shine akhlatun ra'aha fi an-nawm, wasu gauraye-gaurayen abubuwa ne kawai ya gani a cikin bacci ya zo yana faɗa muku, wasu abinda suka ce kenan. Baliftarahu, suka ce a'a kirkiro shi yayi, shine ikhtalaqahu, kago shi yayi. Bal huwa sha'iru, suka ce a kai mawaki ne. Fama atabihi shi'irin, abinda kuma ya zo da shi waka ne. Wa huwa al-kalamul mawzun, abinda ake nufi da waka shine aunanniyar magana wacce take akan ɗaya daga cikin buhur ko kamil ko wafir ko mutaqarib ko basit ko abin da ya kama da haka. Yukhayyiru lisami, wato wanda ake ra'aitawa mai ji, koko yake ra'aitawa mai ji ma'ani, waɗansu ma'anoni la haqiqata laha, wanda ba su da haqiqa. Wa yuragibuhu fiha, kuma ainihin gidan kwadaitar da shi a ciki. Mai waka zai zo yana faɗin abubuwan da babu din ya kwadaitar da mutum, suka ce to kawai abin da wai yake faɗa waka ce, abin ne ainihin marashin tabbas. Sai ya ce wa hadha maqsuduhum huna, yawa aw kullu kalamin kadhalika, ko kuma a kowace magana ko da ba aunanniya bace ba, ko da rubutun zube ne. Wa illam yakun mawzunan, ko da bai zama aunan fa huwa shi'irin, to wannan sunansa shi'ir. Malam sai ya ce wa hadha maqsuduhum huna, wannan shine wato ainihin abin da ake nufi anan din. Wa illam yakun kama qulna, suka ce to in ko qur'anin ba kaman yanda muka faɗa bane, ma'ana ba cuɗanye-cuɗayen mafarki bane ba, sannan shi ba mawaki bane ba, sannan ba kirkiro shi yayi ba. Bal kana rasulan, in wai ya tabbata manzon kaman yanda ya faɗa, kamar da aka manye da awa, to faliyatina bi ayatin, to yazo mana da wata aya kama ursilal awwalun, kaman yanda aka aiko wayansu annabawa na farko. Minar rusul bil ayatina, annabawa da ayoyi, kaman yanda Musa yazo da sanda, Salihu yazo da taguwa da abin da ya kama da haka. Allah sai ya ce ma amanat qablahum min qaryatin, babu wata alƙarya da take kafin su, shine ahalaha, ma'abota alƙarya din ahalakanaha, da muka halakar. Babu wata alƙarya da muka halakar a baya da ta yi imani, ma'ana duk wasu al'ummatai da muka halakar kangarewa ne suka yi, su suka nemi a kawo masu kaza. Ku dubi mutanen Annabi Isa, suka ce anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Allah da kansa ya gargade su ya ce faman yakfur ba'du minkum, idan fa aka sauke kuka gani kuka tabbatar, to duk wanda ya kafirce bayan ganin wannan kabaki, to zan masa azaba wadda ban taba yi makowa irinta ba. Suka amince, to Allah ya ce ma amanat qablahum min qaryatin ahlakanaha, babu wata alqarya da ta yi imani wadda muka halakar kafin su Qurayshawa din, shine wadda muka halakar bi takdhibiha, ta hanyar ƙaryatawa ita wannan alƙarya din. Ma ataha, na abin da yazo mata, min al-iman, na daga imani. Afahum yu'minun, kenan yanzu suna nufin su za su yi imani in sun nemi abin a kawo shi aka kawo. Malati al-istifhamu inkariyun, wannan tambaya ce ta musun abin da suke faɗa. Wal jawabu la, amsa shine a'a, kenan yanda wa'yantan suka nema aka kawo suka ƙaryata, to ita ma wannan al'ummar da za a kawo abin da ta nema ɗin, to da za ta bijire ba za ta yi imani ba. Sai mu dakata a nan saboda yanayin lokaci. Abin da muka faɗa daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. abinda muka kuskure muna fata Allah ya fi mana kuskuren ya gane da mu daidai din Allah ya ba mu wato ainihin dacewa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata bata ne ba mu ikon nisanta sa Allah gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu wanda suke laye Allah ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma asin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa adhabil akhirah Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna Allahumma ishfi maridana وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم امننا في اوطاننا اللهم فرج عنا ما نحن فيه من البلايا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.